Jama'a sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mata Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin Hausa da dukkan masu gabatarwa
Aisha Mu'azzu
tare da ni Sarfil Hashim Gumel
yau ranar Alhamis 5 ga watan Disamba shekara ta 2019 rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tunawa da jinjinawa masu aikin sa kai a fadin duniya kan haka shirin yau da gobe zai mayar da hankali kan masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya to ko me masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya suke yi
shine na kula da kiwon lafiya shi aiki ne na jin kai kuma dangane da mutanen da ba to marasa galiyu da mutanen da ba to farzo mata fare su musamman ma wanda mutane gudu gidira da sauran su tane ne wanda suke cikin wani yanayi na kangi da kuma yanayi na damuwa
to ko wani irin ci gaba wasu masu kungiyoyin sa kan ke samu
mun fara da mata goma yanzu muna da 50 a nan kuma muna dan girma hankali amma akan dangane da mental health haka nan mun yi irin a bada fara yayi magana hygiene da kullum
haka kuma zamu tsakuro ka ɗan daga cikin wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook tare da buɗe layin waya domin ku kira mu ba ku dama ki kira mu tattauna da ku kan muhimmancin aikin sa kai a fannin kiwon lafiya da ma wata gudunmawa da kuka taɓa bayarwa a gashin kanku sai ku biyo mu domin cik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe
mun tambaye ku a shafin mu na Facebook cewa wace rawa masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya ke takawa a yankunan ku ga kuma yadda kuka amsa mana
to amsar mu ta farko ayu ta fito daga Elias Ibrahim KD Ambushia daga jihar Kaduna da Haruna Abdulmimin mai gwado yace hakika ba karamin gudunmawa masu aikin sa kai suke badawa ba a harkar lafiya
sai kuma amsar Abdul Qadir Husaini Jambil yace salam yau da gobe ni dai ban san akwai kungiyoyin sa kai a karamar hukumar mu ta tafa bulewa ba dake jihar Bauchi don ban taba ganin aikin su ba
to sai ko Muhammad Ali Doya yake ce Muhammad ke cewa wato daga bakuwa zuwa zanga jihar Taraba hakika yau ce ranar masu aikin sa kai kuma muna musu fatan alkhairi gare su Allah ya saka musu da alkhairi ya kara musu himma amin summa amin
sai kuma amsar mai turare gwadabawa yace yau da gobe fatan alheri hanyoyin da ƴan sa kai ke tallafawa fannin lafiya suna da yawa gaske musamman wajen fadakar da gwamnati halin da ƴan gudun hijira suke ciki na karancin lafiya da kuma kulawar su a asibitoci
to sai kuma wato amsar Salisu mai shinkafa son yace yau da gobe ikon Allah hakika masu aikin sa kai suna kokari musamman ma wajen wayarwa al'umma kai game da yadda za su kula da lafiyar su
sai amsar Ibrahim Umar daga wato London Wuba Adamawa yace yau da gobe alal hakika kungiyoyin sa kai na kiwon lafiya suna kokari matuka dan suna taimakawa da yin rigakafin cututtuka daban-daban a wannan makon ma an yi wa yara daga haihuwa zuwa shekara 5 rigakafin cutar sankarau yau da gobe da fatan za a tashi lafiya
to amin sai kuma amsa daga baba gana Alhaji Nuciya wacce kal daga jihar Yobe yace hakika wato kungiyoyin agaji na sa kai suna taimakawa sosai ta fannin kiwon lafiya a yankunan mu misali mu a garin mu na wacce kal suna taimaka mana da magunguna asibitocin mu kuma suna daukar nauyin jinyar mata masu juna biyu
sai kuma amsa Jibrin Umar na Basa yace gwamnati ma ta kasa bada cikakkiyar kulawa ta fannin kiwon lafiya balantana ku yi mana magana masu aikin sa kai
to fa
ba
wai
ai ba haushe yace sai da ruwan jiki ruwan jiki ake janyo
narijiya to ai su tunda gwamnatin ba ta yi bari ɗan masu aikin sa kai su taimaka a
kan
ajin hankalin mutane
gwamnati kadai ba ta iya yi
to ga amsar karshe daga Hamisu Suleiman yace dugo ba hakkun masu sa kai na da matukar rawa da za su taka musamman yanda gwamnati ke halin ko in kula da mutane to kin ga shi wannan ya
ba da ansa
so sai makamancin wancan da ya fada ba to mun gode da amsoshin da kuka rubuto mana sai a cigaba da bibiyar mu to madalla game da wannan rana da majalisar dinkin duniya ta kebe domin tunawa da jinjina masu aikin sa kai a fadin duniya wakilin Hassan Mai na kaina ya hada mana wannan rahoton
a yau ne ake bukukuwar ranar ayyukan sa kai a duniya wanda ya faro tun shekarar 1985 wanda majalisar dinkin duniya ta kebe wannan rana domin ta a irin wannan rana dai masu aikin sa kai da ma kungiyoyin sa kai na kara fadakarwa dangane da muhimmancin aikin sa kai din shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da aika aikar masu ta da kayar baya inda ake fama da bukatun tallafi irin na masu aikin sa kai din na ci gaba da kara samun kula daga kungiyoyin kiwon lafiya
sunana Dr. Abbas Saleh wato ni da jagoran kungiyar nan na sa kai wanda ake cewa Smile Mission Healthcare
yawa to Dr. ayo ne ake bikin ranan aikin sa kai na duniya kuma na san wannan kungiya ta ku tana taimakawa musamman waɗanda ba su da karfi ko kuma waɗanda tarzoma ya rutsa da su a arewa maso gabashin Najeriya da ma sauran sassan kasa ko zaka mana bayani dan gane da irin aikace-aikacen naku a gurguje
wato dai kaman yadda kowa ya saba aiki ne na kula da kiwon lafiya wato aiki ne wanda za a ci aiki ne na jin kai kuma dangane da mutanen da wato marasa galiyu da mutanen da wato tarzoma ta same su musamman ma wanda mutane gudu hijira da sauransu wato mutane ne wanda suke cikin wani yanayi na kangi da kuma yanayi na damuwa da kuma yanayi na ciwon lafiya da cututtuka wanda ya kamata wanda gwamnati gaskiya ba za ta iya ita kadai ba har ma da kungiyoyi manya-manya ba ta iya wasu kadai sai an yi wato hadaka an zo kowa ya bada nashi gudunmawa ta kafin nan kuma sai a ci nasara sannan dangane da wannan kaman yadda kowa ya sani duk wani irin wannan aiki ne mai wato mai tsanani wato kaman yau zamu yi mu ce lokaci ne na ya kamata mu nuna ainihin farin cikin mu sannan kuma da kuma alhini in the sense that ma'aikatan mu da dama wanda muke maka fara aiki da su dalilin wayannan abubuwa sun rasa rayukansu da sauransu musamman ma kamar da na saba faɗa mun rasa likitoci kusan guda 6 a cikin wannan shekaru wato daga kaman shekara na 2014 wato 2014 kenan zuwa yau wato zan yi lissafawan likitoci kenan doktoci wanda wayansu ajinmu ne ɗaya ma muka zama makaranta da su tare da dai sauransu tsakanin Yobe da Borno da kuma Adamawa to wayannan gaskiya kamata mu kun banda ma nuna wato abubuwan da muka yi na bajinta ya kamata mu tuna wayannan mutanen sannan kuma mu musu addu'a sannan akwai kuma ma'aikatan jinya su ma wanda suka rasa rayukansu dalilin wannan hannun kaman mutane masu rike makami ko kuwa wanda ake cewa Boko Haram ko kuwa wato yan ta'adda
wannan wata mata ce da ta taba cin muryar masu aikin sa kai a garin Damaturu
sunana Maimuna Jibrin December 2014 ina lebo ban da lafiya Boko Haram sun zo suna ta yaki
a ina kenan
a Damaturu to sai aka rasa ma yadda za a yi da ni to akwai wata makociyar mu ana cewa ta Hajiya Wuga Daka sai ta dauke ni tana da wata kawa nurse ana ce mata Sister Ladi tana aiki a General Sani Abacha Specialist Hospital da Maturu sai aka je gidanta aka roke ta sai aka dauko ta da ni din saboda na wajen kwana uku ina lebo ban aiki ba gashi ana yaki da muka je gidanta sai aka dauke ta tace ta amince ta taimaka mu muka je aka tafi asibiti sai mun allurai haka dan lokacin ma an kashe likitoci kowa dai baya san fitowa amma ta yi haƙuri ta sai da ranta ta fito saboda ta taimaka mu ta yi mu allurai har ta jira har na haihu bayan na haihu kuma aka fara harbi ya ilau to kuma a hakan ma abin mamaki shine mun tafi mun bar ta tana taimaka wa mutane a cikin asibitin ha ilau bayan na haihu ana harin mata ce ba ta koma wato ta samu mutane a cikin asibiti
to ko menene matsayin kiwon lafiya a irin wannan rana har ila yau ga Dr. Sale Abba
wato gaskiya kiwon lafiya tana cikin wani yanayi tana cikin yanayi na wato yace tana cikin yanayi na tsimuwa abin da zai iya fada kenan ta yadda yanzu likitoci sun yi karanci kuma likitoci barin kasan nan suke yi ma'aikatan ciwon jinya sun yi karanci kuma barin kasan nan suke yi saboda wayansu dalilai wanda ni da kai duk mun sani saboda dalilai wanda gwamnati ta sani to wannan shine abu da ya kamata a yi la'akari yi da shi a duba a ga hanya mai wanda ya fi dacewa saboda a kawo karshen wannan al'amari wato na kaga ciwon lafiya tana cikin wani hali wanda yana daga cikin ɗaya daga ciki umma ba dai wanda mu ce biyu daga cikin abin da ya kamata duk wata kasa ta yi wa ita wato al'umma ta musamman ilimi da kuma lafiya to in aka ci abubuwa guda biyu nan suna da matsala a gaskiya kasa tana da matsala kuma ba ta samu jinjin zama ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina Kaina duk dai akan wannan rana na mai muhimmanci na zanta da Dr. Hauwa Balani wadda ta kirkiri wata kungiya da ke taimakawa yara mata ta hanyoyi daban-daban.
Sunana da Hauwa Balani kungiya ta Give Back the Time Foundation a nan Nigeria Abuja da Maiduguri.
Me kike yi a wannan kungiya taki?
Wannan kungiya ɗan mata ne muna kai ɗan mata makaranta muna ba su scholarship a biya duk bukatunsu na makaranta a ba su takardu da kayan rubutawa a makaranta sai kuma muna nan cikin ɗan mata ɗin kuma da campaigns irin na mental health da abubuwa a makaranta.
Ai har aka kika fara?
Eh ni likitanci. Da na dawo a Najeriya tun na zama a kan waje da sai da na dawo na fara aiki na ga akwai abubuwa da ƴan mata ba sa makaranta kuma na gani kuma na yi makaranta da iyayena da mutanen gida sai encouraging ina so na samu na je makaranta sai na ɗauki wannan hidiman a kaina na ce dole in sa a duk ƴan matan da suke so su je makaranta su samu iyayen zuwa.
Kina ɗaukar yara mata da ba sa karatu kuma a'a har da ya ki zaƙulu
wanda suke makaranta sai muna zuwa karatu a nan gwamnati sannan dai sai za mu tambaya na wanda ba su da iyayen biyan fees ɗin su.
Wato yaran da iyayensu ba su da ƙarfi.
Ba su kasance da biyan.
To idan kuka zaƙulu matan da kuke ba su wannan tallafi.
Muna shiga ta makarantar. Domin shi makarantar sun san mutanen da ba sa iya yin biyan bukatun. Kamar wani lokaci da idan kawai za su yi da yaran su zo makaranta masu siya fi ɗin su ba za su yi ta exam ba ɗin da su siya ba.
Kamar
makarantar magana.
Kamar bukatu kamar kuɗin makaranta takardu littafai da su alli na rubutu.
Eh ta ɗan makaranta. Da kuɗin yanzu kuma a makarantu akwai kuɗin kamar exam karɓar results da abubuwa a kan.
Yanzu tun yaushe kika fara wannan aikin sa kai?
Tun 2016 yanzu shekara uku kenan muna aikin nan.
Da yara nawa kika fara kuma daga wannan lokaci zuwa yanzu mata nawa kika taimakawa kuma su waɗannan mata ina suke?
Mun fara da ƴan mata goma yanzu muna da 50. Hamsin a nan sai muna ɗan girma a hankali a hankali amma akan duk ɗan mata da mun taimaka gaskiya akan kamar duk campaign da other activities da muke yin nan
gangani kenan campaign
gangani mental health haka nan mostly da irin a bada pass a yi maganan hygiene da kuma a wayancan kam mun taimaka over 1000 amma direct wanda suke program ɗin mun har
to wato kuna bibiyan su kenan ku gani yaya kokarinsu a makarantar
muna biyan
ya sauya daga lokacin da ba su da wani tallafi da zuwa lokacin da kuka fara ba su tallafi
eh haka sai muna ganin su sai bi a wata a makarantu muna zuwa muna program da su a makarantu wasu makarantu muna excellence ma yaran din suna baya da sai exam irin da su literacy din ba sai muna extra teaching muke so that su bisa kama abubuwan da ake koya musu a makarantu.
Kina yi a Abuja kuma kina a Maiduguri kin ga baya yiwuwa kina Abuja a lokaci ɗaya kuma kina Maiduguri ya kike gudanar da ayyuka?
Sai godiya don duk aikin da muke yi duk da volunteers ne da mutane da suna da shi a zuciyarsu masu taimaka ba
wato masu kishin wani abu kamar
yadda muka fara masu kishin yara da suke karatu
ba kuɗi ne
ba a biyansu sai CC ne suke taimako mu ne ma mentors a makarantu ne suke zuwa su ba wata muna zuwa da su sune ma a ne duk suna zuwa ko ina dai da muke da yara da suke zuwa mana suna zuwa mana akwai report suna reporting back haka nake
to ya kuke zakulo su waɗannan masu aikin saka ko kuma su suke kawo kansu
ne su suna kawo kansu kuma wani wanda suke yi already suna jama da kullum sai a da shi fa yau zan je wannan ina da wannan sace ne ne sai jam su ta ajiya na su ban iya sai za su je muna da application form a website din ne sai kana suna applying because akwai ɗan qualification because dai kana da abu da za su iya ba na yara kananan nan
akwai wasu ƙalubale da kuke fuskanta a wannan aiki na aikin jinkai
mutane masu dedication
wato kawazu abu
haka idan ya masu kona kuma sai irin aikin da za a biya mutum sai kana da kaunar abin sosai ba ka so za ka yi dedication sai shi ne irin abubuwan da muke dubawa kuma yadda na faɗa application ɗin wanda sun kuma ka kan su ne makaranta da yi ko kamar likita kamar ne ko lawyer ne ko business ma da wanda kasuwanci kana da abin da za ka iya ba ma yara
akwai wanda wayanda suke tanada bayanai akwai masu kula da batun harkar lafiya akwai kuma masu ba al'amura da suka jibinci shari'a kin san yana wuya a ce mutum yayi wani abu a rayuwa ba tare da ya fuskanci matsala ko kalubale ba kamar wasu irin matsaloli ko kalubale kuke fuskanta a wajen wannan aiki na ku a jin kai
wani daga cikin cikin kowa mutum ne wani kawai saka zaki dan sun fara yin da gaggawa hakan nan amma dai sai dan gajiyin you know suna so dan ba su abu a aikin da suke yi amma kaman wani aiki mun gane in za a je nisa irin da so muna yin transport muna ba da dan abinci abubuwa da zai sa abinci ne idan wani
yake
ya aikin nan a murin haka
to kuna samun wani tallafi akwai inda kuke samun tallafi kamar na irin kudaden da za ku dan dora akan har hadawa
gaskiya har yanzu dai komai dai a kan donation bank an kadan da muke samu ne anan ko ba mu da wani babban sponsor ma abin da muke yi so haka dai muna da yi ka ta tara da za mu samu wani duk abubuwan aikin da muke yi za mu iya girma
yau rana ce ta aikin sa kai ko kuma aikin jin kai wace irin kirayi ga al'umma domin akwai kalubale da dama da ake fama da shi a cikin al'umma
gaskiya aiki da zuciya ɗaya ba ni iko ne ba wani abu in ka gama aikin ba yana ba da lada sai na ma ƴan mata magana sai kallina ma na ja musu kuje ki aiki kawai sai ba ku da kai shida a wata ne sai shida a shekara ne ko wani abu ina da kyau kawai mutum ya je ya kuri ke mako akwai da yara da ba su da ba makaranta kawai ba wasu ma ba abinci ne ba wasu kawai ma a tara su sharan inda suke zama ne ina da kyau mutum kawai ko a duniyar su je ne ni ko su da
to sai dai mu ce Allah ya saka wa duk masu sa kansu wajen tallafa al'umma ta kowane irin fanni
amin
to a farkon shirin mun yi alƙawarin buɗe layin waya domin ku kira mu tattauna da ku akan wannan rana saboda haka in an jima kaɗan za mu buɗe layin kuma lambar mu da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 amma kafin nan sai a shakata da wannan waka to sai mana afuwa wannan waka da muka saka ba ba ta da kin sauti to kada amanta dai zan buɗe layika domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku zan maimaita lambar da za ku kira domin mu ji daga gare ku wato lambar ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 to gashi dai mun samu ma kira na farko daga Kwantagora
wace kalla ya Kwantagora
kana magana da Abdulhamid mai jaran TV Kwantagora
to wala Abdulhamid ka ji maudu'in namu na yau ranar aikin sa kai
dan kashe rijiyan ka tukuna da Allah sun fi jinka
yau na ji abinda kuke tattauna akan shi kan yan sa kai na bangaren lafiya ko
eh kowanne ma
to gaskiya abu ne mai kyau kowanne irin ta bangaren abu ma ba ma kawai lafiya ba idan kaga kana da dama to ya kamata ka taimaka kai ma irin hikiman da Allah ya baka ta wannan bangaren domin ka taimaki waɗanda suke da bukata kan irin waɗannan abu balle ta bangaren lafiya da ake neman lada sosai idan ka taimaka mutum ya samu lafiya, Allah kadai san irin ladan da zaka samu gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske da wannan bayani. Na kiri da kiridin suna ga wanda daga Taraba. Wane ne daga Taraba? Amin wa alaikum salam.
Muhammad ne daga nan Bako a garmar hukumar Zulukar Zuma a jihar Taraba.
To Muhammad, yau take ranar matuna da masu aikin sa kai. Akwai wasu masu aikin sa kai ko kuma ka taba yin wani aikin sa kai domin tallafa al'umma?
Eh to kwarai da gaske, kamar mu anan gaskiya muna gogari, muna dan jaran hanyar da muke bi anan hanyar Taraba, muna dauka muna bi.
Masha Allah.
Ya kamata wannan ba wai zamu jira gwamnati kawai sai ya koma gwamnati ya yi mana komai, ya kamata mu ma mu ringa tallafa wa kanmu.
Masha Allah, masha Allah.
Allah
muna godiya. To mun gode Muhammad da wannan aiki da
kinga yanzu. Ga wani suma masu aikin sa kai ne.
Kwarai da gaske.
To ga wani layi a kira kuma mun samu, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Jibril Umar na Basa daga garin na Basa, karamin hukumar mulkin kifin kiya su fita tare da Najeriya.
To ka ji maudu'in mu na yau.
Ana ji a cikin labarin da ta zo, amma kuma gaskiya gudun mun bada ta kai aikin sa kai abu ne mai matukar kyau, amma gaskiya suna da matukar waya, domin mu a yankin mu na karamar hukumar mulkin kifi muna da 'yan sa kai na bada agaji da gaugawa bangaren tsaro, amma wallahi idan suka bada agaji sai kaga daga baya matsala ta bi su baya.
Ina jin ka.
Domin akwai wani lokaci da masu satar mutane suka zo suka kankare wani gari domin su wa mutane aibi. Eh aka samu 'yan sa kai suka tunkari wannan mutane kuma suka kakkashe su, daga baya sai hukumomin suka biyo da baya suna kama su ɗaya bayan ɗaya suna cewa wai ba wai fari ba ne, alhali kuma mutanen ga an daɗe suna cutar mutane ba tare da hukuma ta sa kai ba, ku tashi lafiya.
Amin ya rabbi, mun gode sosai. Sai kuma jihar Kaduna, wake kan layi daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Hamza Badara da Alhagawa daga Zagin jihar Kaduna Najeriya, PRO ne kuma a taskar mabuga sai rabin zazzau.
To ka ji maudu'in namu na yau.
Eh lallai na ji maudu'in ku. Wato magana ta gaskiya, kin ga mu yankin mu, wato kamar misali muna tsakankanin anguwan wato Zariya ne da anguwan Alkali. Akwai wata gada nan wanda ta kari, magana ta gaskiya wannan aikin ta wuce ma a iya cewa na wato karamar hukuma ne ta kai ta jiha wannan aikin, ya kamata a ce an zo an ji tun ta balle sosai. To ganin cewa jama'a da dama da kuma waɗanda yara suna zuwa kamar wannan jama'a ta jiya Lasfin nan, da kuma wanda suke tsallakowa suna zuwa gwamnan da secondary school da yake nan ko Kankibo. Wallahi yanzu inda za ki je ki ga gurin nan, mutan anguwa ne muka haɗu aka kulla wani katako aka din ana samu a wuce. To kin ga wannan tuntuni ko muna ta kira da ma jihar wato abin nan gwamnatin jihar Kaduna, sai kokarin ta zuwa dubo wannan hanyar, din da ko kiriki da zaki ga wallahi da kai yara da dama wanda sai ruwa ya yi ruwa sai an zagaya ta can an ta babban kiki ko wato na wani kwakwa.
Wato akwai irin wannan matsalolin da yawa a Najeriya, ba ma Kaduna kaɗai ba. Wani na kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam.
Malam Sarfi Alhaji, barka da yamma.
Yawa, suna Alhaji na gajiya.
Ina muku suna da Alhaji Musa Garo.
Barka da Alhaji Musa Garo.
Barka da Kaduna Najeriya.
To muna gaisuwa Alhaji Musa Garo. To
na ga ɗan uwa ta Bakano nan aboki aikin ka.
Ai to tana jin ka.
An sawa. Ka ji maudu'in namu na yau.
Alhamdulillah. To maudu'in na yau gaskiya al'amari akan maganar sa kai, aikin sa kai. To da yawa ne gaskiya kin san abubuwan da ke faruwa, za a ga wasu mutane da ba sa son yin aikin sa kai. Domin idan muka ɗauki irin abubuwan da ke damu, kaga mu nan a nan Najeriya, kaga akwai wanda suke sa kan suna yin agaji, akwai irin wanda suke sa kan suna yin irin wannan aiki na 'yan bajalanta ko kuma ƙato da gora. To amma da yawa za a ga irin wannan, ko da mutum yana ƙoƙarin yin wannan aikin na sa kai, za a ga gwamnatoci ba sa goyon bayan al'umma da yin wannan aikin sa kai ɗin. Don da kaga yanzu idan aka ce ana samun irin matsalolin unguwanni, ana samun 'yan shaye-shaye, 'yan faraye-faraye haka wanda ke unguwanni, wanda suka fi wannan aiki na sa kai, su suka san sirrin wannan unguwar. Kaga su ya kamata a ce ana ƙoƙari, gwamnati tana tallafa musu domin a samu ci gaba akan wannan aikin. Ina fatan da irin wannan abubuwan za a ci gaba da yi domin a yi ƙoƙari da su. Karshe ne muku fatan alkhairi, Alhaji Musa Garo a tashi lafiya. Malam Sarafinu,
na gode.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo. To bari mu tafi Filato. Wani ne aka layi daga Filato?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
Kuna magana da Adam Tera daga Kurum Hausawa, karamar hukumar Basa cikin jihar Filato.
To ka ji maudu'in namu na yau.
na san da kuke tautaunawa akai kamar ni ma anan inda nake wato gurum ina ɗaya daga cikin kungiya wato kungiya nan da nake kafa nan domin taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi
sai
kamar mutum yana da kokarin makaranta da sauransu a gama primary school ba shi da halin ko kuma iyayen shi ba su da halin da za su tashi wata makaranta domin anan a sakankano muka fara da abubuwa mu saka mutum a makaranta domin ganin hazaƙar da mutum yake da
shi
kuma sai a ce mutum ya gama makaranta ba shi bai samu ya rubuta a cikin white ba ko muna kokarin ya kasance cewa mun samu mun biya wannan mutum kudin da zai je rubuta junior white sannan kamar iyayen mu haka wanda suka da tsayi haka mukan taimaka musu da irin kudaden magani da sauransu ko sannan mukan fita gyaran hanya da sauransu domin cigaban garin mu irin kamar misali da damuna hanyar wajen da ya rinta ba a samu ya ba iya samu a wuce to mukan zuwa mu fita aikin gayya a tsakankanin mu domin mu samu mu gyara wannan domin cigaban garin mu ne bayan mun jira gwamnati ta zo ta mana aiki akan wannan so kadan daga cikin irin abubuwan da muke gudanarwa kenan a wata kungiya na da kafa nan gurum da fatan za ku tashi lafiya
ko kuma to kafin ka tafi menene sunan kungiyar nan taku
sunanta oji
oji kamar oji dai
dan sunanta abelgamet
to masha Allah to Allah ki miƙe ku kuma Allah ba ku sa'a da abin da kuke ku ci gaba da yi mun gode kwarai da gaske to kin ji wannan kungiya
ayyukan sa kai ba tare da ba sun sani ba
to kuma kin san wani abu mutane ma musamman ma da muke magana bangaren lafiya mutane za su iya aikin sa kai ba wai sai ka je ka shiga unguwa ba kai akan kira daukan ka yanzu ka je asibiti ka ce a dau jinin ka
sosai
ga wanda yake bukata tunda akwai masu bukata ba za su iya sayin jinin nan ba
sosai
za iya auna jinin ka a tabbatar da lafiyar ka sai a dau kai ma kai aikin sa kai wannan abu
wannan ma da kai aikin sa kai ne kuma akwai fannoni da dama ko da kaga angwani wani lokaci sai kaga ruwa na ta kwarara
haka
bututun ruwa ya
fashe ya lalace kwata duk tayi babu a yashewa
a yashe aikin gayya da ake yi a baya kaga duk wannan aikin sa kai ne
kuma yana kare yaduwar cututtuka da abubuwa da yawa
kaga yanzu muna da matasa wanda suke zaune ba aikin yi wannan ma zai taimaka baka san wanda zai gano ka ya fahimci wannan fa yana da hazaka wurin wannan abu kaza bari mu yi kaza wannan yana da kaza daga nan sai a ci gaba
warai da gaske to Allah ya taimake mu ba mu sa'a kuma ya sa mun dace kafin mu ci gaba daga waya bari mu dan saurari wannan
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu yayi hasara hababba kowai rashin idanu nance yayi hasara hababba rashin idanuwa shata mu ba mu sune rashin idanuwa kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin daga fadi idan da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin daga fadi
to madalla mun gode ga wanda suka samu damar daga waya su kira mu ko muna jinjinawa dukkan masu ayyukan sa kai da suka yi ko kuma suke ci gaba da yi mun gode kwarai da gaske baka ba Aisha to mun gode to masu sauraro anan muka karshen wannan shiri namu na yau yanzu a madadin wayar taimaka
Aisha Mu'azzu
sai kuma wanda ya bada umarni ya kuma da ya ta mana sauti Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau Malam Justin ni Sarfil Hashim gumen daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum
yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa idon sam yana sa mutum wuce domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa idon sam yana sa mutum wuce idanuwa shata mu ba mu sune shi ida